wabarakatuh. Alhamdulillah, malamika godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya bamu ikon haduwa a wannan yammaci na Juma'a 15 ga watan Shawwal shekara ta 1447 wanda ya daidai da 3 ga watan 4 shekara ta 2026 wannan masallaci ne albarka da Abubakar Siddiq dake garin Samamu wanda aka sani da masallacin gidan sarki munasabar haduwar mu a wannan wuri shine domin gabatar da muhadara na horon sallah wanda muka yi gamda katar wato koman mu ta kamo wani jiggegen malami alhamdulillah Allah ta'ala ya bashi ikon halarta ba kowa bane kila da yawa suna jin sunan shi kawai a media wasu suna ji a radio wasu suna ji a television wasu suna kallon shi a television din ne dai alhamdulillah gashi Allah ta'ala ya bashi ikon halartar wannan gari na samu kuma a wannan masallaci ne albarka domin gabatar da wannan hadara da goran sallah wannan ba kowa bane face associate professor Kabir Abubakar Amin wanda aka sani da Dr. Asgar Malam Asgar lecturer ne a nan Jami'ar Ahmadu Bello University Zaria kuma ɗaya daga cikin limaman Juma'a a masallacin Albani da ke Zaria sannan kuma ɗaya daga cikin manya-manyan ɗalibai shi malam Margaye Malam Awal Albani da suka gaji kujerarsa wanda yake karantar da ɗalibai wanda har yau wannan abin da malam ya bari ba su bar shi ba wannan shi ne irin gadon da ake bukata dama kuma Allah ya ƙara ba rayuwar barka a karamakan ba sannan kuma shi ne wato former director na ita wannan makaranta ta Albani shi ne da shi yarfashin da suka rike ta har Allah ya kawo ta wannan lokaci wato sun tsaya sun yi ma Margaye aiki abinda ya dora su a kan shi don haka muke fata Allah ya saka wa malam alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka Allah ta'ala ya bashi muhammadin wannan da yake gabatar da wannan muhadara a tare da shi wace a tare da mu akwai babban limamin wannan gari wanda shi ne barista Imam Shamu Muhammad Nasir shi ma Allah ta'ala ya bashi muhammadin wanda zai kasance shi ne mai ta'aliki in Allah ya so ya yarda a karba kallawa a hakuri in gabatar da irin cikin shugabannin wannan gari wanda ke shi ne wazirin Samaru kuma duk inda aikin addini yake in dai an sanar da shi insha Allah ku zaka shi shi ne a rayuwar haura wazirin samu muna bashi barka da zuwa da sauran fuskoki masu albarka ai hakuri ne lokaci ba zai bada dama in kira sunan kowa ba amma muna ma kowa fatan alkhairi kuma muna kuma fatan kowa barka da zuwa fatan abin da malam zai faɗa mu ji kuma mu yi amfani da shi Allah ya ba mu ikon amfani da shi muna fata Allah ta'ala ya daidaita harshen malamin da kuma abin da yake shi ne daidai duk abin da zai kasance kuskure ne Allah ya mashi rawar sa daga cikin ba daga fituwa daga bakin sa wanda ta fadar mashkura ta ajuwa insha Allah ta makaba
Bismillahirrahmanirrahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه يا يمو da malamanmu da shugabannin al'umma da sauran ƴan uwa mahalarta da ƴan uwa na dalibai ina ma kowa barka da wannan lokaci da fatan mu ne lafiya a wannan rana ta Juma'a yanda mun shiga daren Asaba wanda shine ne dace da lissafin 16 kenan ga watan Shawwal shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace da lissafin 3 ga watan Afrilu 2026 wannan haduwa muna fata ta zama haduwa mai albarka insha Allah a wannan masallaci na gidan sarki ko masallacin Abubakar Siddiq ko masallacin Layin Sirma ko a wannan gari na Sabo cikin lardin karamar hukumar Sabon Gari a Zaria a wannan haduwa kamar yadda ƴan uwa suka sani haduwa ce ta yi wa juna nasiha da sada zumunta a ƙarƙashin tsare-tsaren wa'azozi na goren sallah a wannan masallaci mai albarka ina fata Allah madaukakin sarki ya saisaita harsunanmu ya kuma bude kirazanmu don faɗan gaskiya da kuma fahimtar zance mai kyau kuma da Allah yake cewa alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Allah ka samu na cikin su an bani matashi ya cewa nayi magana akan gurɓacewar tarbiya a yau wannan matashi ya ce mai faɗi ƙwarai da gaske wacce ta shafi kusan dukkanin ɓangarorin rayuwarmu domin tarbiya wani abu ne da yake da alaka da kusan duk abin da muke yi wanda kuma shine zai zama sanadiyar samun al'umma mai nagarta idan an kyautata tarbiyarta ko samun al'umma wacce take mara nagarta idan an yi sakwa-sakwa ko an yi sakaci a wajen tarbiyar wannan al'umma kuma tarbiya wani abu ne wanda kowa a cikinmu yana matsayin stakeholder ne wato yana da ruwa da tsaki a kai domin daga kowane gida ko kowane family ko kowane miji da mata da za su haifi ƴaƴa waɗannan ƴaƴan ana sa ran su zama mambobi ne a cikin al'ummarmu idan waɗannan iyaye ko wannan gida su yi musu tarbiyya mai kyau za a samu mambobi masu nagarta a cikin al'umma waɗanda su shigo cikin al'umma za su zama abin alasan barka da haka za ka ga cewa lokacin da yaro ya wani abin kirki abu na farko da za a fara cewa kai Allah ya ji iyayen ka in suna raye Allah ya raba ka lafiya da su kafin shi a yaba masa sai an yi yabo ga iyayensa wataƙila daga na fara tunani wannan mutumin wani gari ne ko mutumin wace unguwa ne haka idan mutum ya yi ɓarna ko ya zama lalatacce sai an fara tunanin anya wannan ya samu tarbiyya kuwa ko dai ya fito a gidan da babu tarbiyya ne ko garinsu ko anguwarsu ko al'ummarsu al'umma ce da ke wasa da tarbiyya ma'ana mu dinnan duka sakamakon tarbiyyar da aka yi mana ne muka zama yadda muke idan mu mutanen kirki ne to sakamakon tarbiyyar da iyayenmu da al'ummarmu suka yi mana ne idan mu ba mutanen kirki bane wal iyazu billah sakamakon sakaci ko rashin tarbiyyar da aka yi mana ne saboda haka maudu'i ne mai matukar fadi wanda kowa zai iya bada gudunmuwa a kansa kowa yana da abin da zai iya faɗa kowa yana da wani experience da zai iya sharing da saboda haka sai dai a tattaɓa ru'usul aqlam abinda ake ganin wataƙila zai zaburar da mu zai tuna mana abin da ke kanmu na mas'uliya zai kuma dawo da tunaninmu zuwa kan abin da ya dace domin kuwa dukkanmu ba mu da inkari akan cewa a rayuwar da muke babu shakka muna rayuwa a daidai gaba wanda tarbiyya ta gurɓace ko mutane ire-ire na masu ƙananan shekaru za su iya ba da labarin abin da ya faru shekara 25-30 ko sama da haka muna faɗa muna takaici cewa yanzu al'amura sun lalace yana kuma ga iyayenmu da malamanmu da shugabanninmu wanda sun wuce shekara 50 wasu sun wuce 60 idan suna turo zamanin samartakarsu da ƙuruciyarsu da alaƙarsu da iyayensu da malamansu da shugabanni sa'ad da su suke matasa kamar mu wani sai ya ji kamar ya haɗe rai ya mutu wani zai baƙin ciki in ana ba da labarin wani sai ka ɗauka albara ne cewa da ana yin kaza ai da kaza ake yi da ga yadda al'umma suke in kana kwatantawa da a yadda ake yanzu baka bukatar sai an ja maka na soshi ko an yi maka wani wato wa'azi na musamman dan sanin cewa al'ummar mu tana bukatar gyara da daukan mataki wajen kawo gyara a cikin tarbiyya tana bukatar wani state of emergency wajen kawo gyara a cikin tarbiyya Allah ubangiji ya sa mu dace to abu na farko shine daga kan ta'arifin ita kanta tarbiyya lafazin tarbiyya a Hausa aro aka yi daga lafazin Larabci tunda yake Bahaushe da ya aro shi kamar al'adan aran kalmomi tsakanin yarurruka dake da alaka da juna Bahaushe ya dan yi mishi modification ya dan canza shi canjin ya faru a wajen ƙara shadda a cikin sunan tarbiyya da ake cewa aka sashi a ma'aunin kalmomi irin su soyayya da kiyayya da jayayya da bayayya da ire-irensu wanda duka zaka ji akwai wata shadda akan ya'un din da ke kusa da ƙarshe amma asalin larabci babu wannan shadda a larabci tarbiyya ne tarbiyya ba tarbiyya ba kamar da karanta lafazi irin tadhiya da tazkiya da taswiya da ire-irensu domin wannan masdari ne kiyasi na kalmomi a ruba'iyya wanda suke da illa a ƙarshen su rabba da zakka da sawwa da baha da ire-iren su idan yazo da harfin illa ko yazo da alif maqsura idan aka zo mishi lafazi ala wazni taf'ila idan sai a ce zakka yuzakki tazkiya baha yudhi tadhiya sawwa yusawwi taswiya babu shaddar da sabo da fadan shaddar da ake yi za ga halarucin mana sa shaddar to a islahanci abun malamai idan aka ce tarbiyya kamar yadda muka ambata an dauko shi daga lafazi ne na rabba yurabbi ar-rabbu murabbi at-tarbiya wato shine kamar a ce mai reno yayi reno wanda yake yin reno a Allah madaukakin sarki shine asalin ar-rabb yana daga cikin sunayen shi alhamdulillahi rabbil alamin rabbus samawati wal ardi wama bainahuma da kana cikin sunan Allah madaukakin sarki ar-rabb wato wanda yake renan halittun sa tun daga kan a basu kasance komai ba halata alil insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura halittun nan dan adam da sauran halittu a yi lokacin da babu su san da Allah ya so halittar mu Allah ya bi matakai na hikimar sa da tadbirin sa da tsarin sa wajen halittar mu kuma ya reno wannan halitta tun daga mataki na farko wato tun daga matakin mani har zuwa gudan jini har zuwa tsoka har zuwa a kifa mata kasusuwa a sanya mata fata har a hura mata rai har zuwa fitowar ta duniya har matakai daya bayan daya har karshen rayuwa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raddin albasi fa inna khalaqnakum min nutfatin har zuwa karshe a farkon suratul hajj almuhim Allah shine asalin ar-rabb kuma Allah madaukakin sarki a cikin kimarsa ya baiwa halittu damammaki dan su yi wasu abubuwa da Allah ya so su aikata daga ciki akwai wannan dama da Allah yake baiwa iyaye shuwagabanni malamai dattawa yayi dan su horar da na ƙasa da su dan su rene su mahaifiya ta fara yayi su taya ta renan kankanin jinjirinta haka nan sauran mutanen anguwa har a fito zuwa makaranta har zuwa wajen koyon sana'a har zuwa cikin sauran sassan rayuwa duka wannan aikin kowane ɗaya cikin al'umma yana da nashi gudunmawa da yake bayarwa wajen tarbiyyar ɗaiɗaikun da tarbiyyar al'umma mu gabaki ɗaya dan haka aka ce a tarbiyya abinda ake nufi shine watin amaliyatun shamilatun wa mustamiratun litansha'atil fard tansha'atan ruhiyatan wa aqaliyatan wa jasadiyatan wa thaqafiyatan shine gaba ɗaya comprehensive aiki cikakken aikin da ake na kokarin renan yaro ko a renon mutum tun daga kankantarsa har zuwa girmansa. Wannan reno ya shafi a renin ruhinsa, wato abin da ya shafi imaninsa, abin da ya shafi addininsa, abin da ya shafi tunaninsa, da kuma aqliyarsa, wato a karantar da shi ilimi, a dasa shi akan wani tsari na rayuwa da zai koya masa lissafi, ya koya masa ilimin kimiyya, ya koya masa kiwon lafiya, ya koya masa hankali da mu'amala da mutane, da kuma jasadiyan a tarbiyyar jikinsa, abin da yake bukata na abinci, abin da yake bukata na sutura, abin da yake bukata na kiwon lafiya, abin da yake bukata na wajen kwanciya, abin da yake bukata na kariya daga zafi da sanyi da sauran ababe masu cutarwa. Sannan kuma wasaqafiyan, da kuma abin da ya shafi al'adu da tsarin zamantakewa, da koya mishi abin da ya dace da abin da bai dace ba. Idan yaro ya gamu da babba a ce ka gaishe da babba, in ya ci abinci da hagu a ce ba a cin abinci da hagu, in yana raini ma babba a ce ba a raina manya, duk wannan yana cikin ana koya mishi faqafa, ana koya mishi abin da ya kamata da abin da bai kamata ba. Wannan duka ana yin shi ne min ajli takwini shakhsiyatihi litakuna mutawadina, dan a samar da shi ya zama madaidaicin mutum, wa qadiratan ala takayyuf, ya kuma zama zai iya rayuwa a duk inda ya samu kanshi, zai iya gwagwarmaya ya tsira, wal musahamatil fa'ala, dan ya bada gudunmuwar shi yadda ya cancanta fil mujtama, a cikin al'ummarsa. Wataƙila wannan ya zama abinda ake cewa working definition, wato wani ta'ariki dan buƙatar wannan yanayi, ba wai dan ya zama ya cika duka sharuɗan ta'arifi da ake buƙata. Wato ita tarbiya ita ce kula da mutum tun yana ƙarami, dan samun mishi da kyakkyawan tunani, da kyakkyawan addini, da saita hankalinsa, da saita kiwon lafiyarsa, dan ya zama mutum nagari wanda zai zama a cikin al'ummarsa ya dace da al'umma, wanda ba zai cutar da al'umma ba, wanda kuma zai zama yana da gudunmuwa wanda yake bayarwa cikin al'ummarsa a rayuwarsa. Malamai suna amfani da wannan a matsayin gajeren ta'arifi na tarbiyya. Da haka za mu ga tarbiyya ta shafi at-taujih, wato abin nan, wato sanya yaro akan tafarkin da ya dace, shine guidance kenan. Ta shafi at-ta'lim, karantar da shi ilimin da yake bukata tun yana yaro, ilimin addini, ilimin sana'a, ilimin boko, ilimin saita kwakwalwa da sauransu. Sannan ta shafi at-tarbiya, abinda ya shafi nutrition, ciyar da abinci da sauran bukatu ne da kullum. Ya shafi ri'atu siha, kiwon lafiya. Sannan ya shafi kuma ta'limul qiyam al-akhlaqiyya, koya mishi al'adu da ɗabi'u da halaye na gari, da hana shi daga ɗabi'u da al'adu da halaye wanda ba na gari ba. Duk wannan yana cikin aikin da masu tarbiyya suke. Daga nan za mu gane, kamar yadda muka ambata, cewa wannan aiki ne mai muhimmanci. Mutum ɗaya ba zai iya shi ba, uwa kaɗai ba ta iyawa, uba kaɗai baya iyawa, malamin makaranta kaɗai baya iyawa, dattijan anguwa kaɗai baya iyawa, sai an haɗu gaba ɗaya, kowa ya yi abin da ya dace da shi da abin da yake a kansa na wajibin da Allah ya ɗora masa. Babu shakka Allah ya ɗora mana wannan wajibin, da Allah yake cewa ku anfusakum wa ahlikum nara, lalle ku tsare kawunanku, ku kuma tsare iyalanku daga wata wuta mai tsananin ƙuna, wanda za a sanya duwatsu da mutane a cikinta, a ƙona mutane, a sanya duwatsu don su ƙara zafin wutan Allah kadarin. Sannan idan muka tuna nassoshi da suke nuna cewa ‘ya’ya kyauta ce daga Allah, Allah ya ce yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah ya nuna cewa ‘ya’ya kyauta ce yake bayarwa, kyauta ce daga Allah. Ni so ya baka zallan ‘ya’ya mata, in ya so ya baka zallan ‘ya’ya maza, in ya so ya sirka maka maza da mata, in ya so ya sanya ka ka zama baka haihuwa ko baki haihuwa. Sannan idan muka kalli yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya nuna ‘ya’ya cewa wani abu ne da kusan kowane mutum yana neman su ko mun darajarsa. Akwai annabawan Allah wanda Allah ya ba su annabta. Annabta tana matsayin mafi girman darajar da Allah yake zaɓa mutum ya ba shi. Babu wata daraja sama da Allah ya baka annabta ko manzanci. Da haka zaɓi ne daga Allah. Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas. Allah ya zaɓi wasu ya ba su annabta, ya zaɓi wasu ya ba su manzanci. Amma akwai cikin annabawa da manzanni waɗanda Allah cikin hikimarsa a farkon al'amari bai ba su ‘ya’ya ba, sai kaga su ma suna ta faɗi tashin neman ‘ya’ya, suna ta addu’a, suna ta addu’a. Kamar misalin annabi Zakariya, rabbi inni wahala al’azmu minni washta’ala ar-ra’su shayban wa lam akun bi du’a’ika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara’i wa kanat imra’ati akira. Nabi Zakariya kenan yana addu’a yana cewa ya Allah, Allah ka taimake ni ka ba ni ɗa. Ya Allah na yi shekaru da yawa, ya Allah matata ba ta haihuwa amma ban cire rai daga ramuka ba. Haka Nabi Ibrahim alayhi salam da dukkanin daraja da martabar da Allah ya ba shi ya yi ta faɗi tashin neman ya samu haihuwa har sai da Allah ya ba shi haihuwa. Saboda haka Allah maɗaukin sarki ya gwada mana cewa hatta annabawa ba su wadatu da kasancewarsu su annabawa ba ne su ce ba ruwansu da ‘ya’ya, suna neman ‘ya’ya. Sannan hatta wancan kafirin da yake cewa la’uta yanna malan wa walada, yana galaɗi yana cewa shi in an je lahira ma to za a ba shi dukiya, za a ba shi ‘ya’ya, saboda ya san cewa ‘ya’ya da dukiya wani alkhairi ne daga Allah. Kuma Allah bai ce a’a babu wannan alherin a lahira ba. Sai dai Allah ya ce a tsala alghaib, shi din ne ba zai samu ba, amma akwai. Saboda haka ha a cikin aljanna akwai wildanun mukhalladuna, wani sashe na ni'ima aljanna shi ne samuwar yara ƙanana wanda ba sa girma. Wannan yana gwada mana cewa ‘ya’ya ni'ima ce daga Allah, ‘ya’ya alkhairi ne daga Allah. Sannan kuma su ne ɗaya daga cikin hanyar wanzuwar lada a gare mu, wanda yake da ‘ya’ya ya musu tarbiyya ta gari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Muslim yake cewa idza mata ibnu adama ko idza mata al-insanu qata'a anhu amaluhu illa min thalath, wanda diyar su aikin shi ya yanke sai ta hanyar abubuwa guda uku. Daga ciki akwai min waladin salihin yad'u lahu, daga ‘ya’ya nagari waɗanda suke masa addu’a. Saboda haka ‘ya’ya ɗin nan wata babbar ni'ima ce, wata babbar kyauta ce daga Allah, sannan kuma wata amana ce daga cikin amanoni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ar-rajulu ra'in fi ahli baytihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi ahli baytiha wa mas'ulatu an ra'iyatiha. Iyaye da Allah ya ba su ‘ya’ya, Allah ya ba su amana ne, ya ba su ya danka musu wani sashe ne na bayinsa cewa su kula masa da waɗannan bayi. Qur'an al-kiyama sai ya tambaye su akan wannan amana da ya ba su. Saboda haka al'amari ne mai girma. Da haka za mu iya cewa muhimmancin tarbiyya yana komawa izuwa ga ƙoƙarin tabbatar da gayar da min ajliha khalaqallahu al-bashar, Allah ya halicci ‘yan adam don su zo duniya su bauta masa. Wa khalaqallahu samawati wal ard bil haqqi wal tujza kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, Allah ya halicce mu don a zo a bauta masa, don kuma a koma al-kiyama a yi sakamako a ba kowa abu ne cancanta. To wannan sakamakon da za a yi a ranar alkiyama, wannan bauta Allah da za a yi a duniya, wanda ita ce babban manufa halittar mutane a duniya, ba za ta yiwu ga wanda ba a mai tarbiyya ba. In aka haifi mutum aka bar shi don raɗin kansa, to in ba wani dace aka yi ba, al'asul shi ne zai karkace daga hanyar, ba zai ba hanya mai kyau ba. Sannan don kuma wato a dasa halaye nagari, wanda shi ma halaye nagari na daga cikin muhimman manufofin da Allah ya kuma Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya ce bu'istu li utammima makarim al-akhlaq, wannan halaye na gari mutum baya koyan su kawai automatically tilqa'iyan, dole sai an gwada mai su. Wato ba kamar koyan zama ne da koyan tashi da koyan cin abinci da koyan hawa masai da mutum yana iya koyan su da fikirarsa ba. Su halaye na gari kana buƙatar dole sai an nuna maka su, sai wanda ya san su, wanda yake ya girme ka, wanda yake ya haife ka ko malaminka ko mahaifinka, shi zai gwada maka cewa a yi gaskiya, a riƙe amana, a daina zalunci, kar'ayi kaza, kar'ayi kaza. In ba haka ba za ka yi tantance su. Ta hanyar tarbiyya ake nuna mutane wannan. Sannan kuma tarbiyya tana zama hanyar kare al'umma daga fasadi. Da al'ummar da bata ba da muhimmanci wajen tarbiyyantar da ƴaƴayenta ba, babu shakka tana dasawa kanta bama bamai. Kuma waɗannan ɗaiɗaikun yaran da ba a musu tarbiyya ba, za su wayi gari su zama mutane marasa kirki, su zama ƴan sara suka, su zama ƴan soka zare, su zama ƴan ƙwacen waya, su zama ɓarayi ko mashaya ko mazinata ko marasa kunya, wanda za su addabi kowa a cikin al'umma. Kamar yadda muke gani yanzu a garuruwa da anguwanni da al'ummomin da suka yi sakaci da tarbiyya mutanensu. Akwai yadda misali ba kai suka fito da wayarka kana duba ta, ko ka riƙe jaka, ko kai fakin ɗin motar ka kwana lafiya, kai a cikin gidanka ma kana kwance baka da aminci, za a iya haurowa gidan a yi ɓarna. Yanzu akwai garuruwan da misali irin wannan ɓarnar ta yawaita, masu kisan kai, masu sata, masu kidnapping, masu ƙwacen waya, masu fyaɗe, duk waɗannan sun yawa a cikin garuruwa, da masu shaye-shaye, da ƴan kalaren ƴan siyasa. Duk waɗannan za ka ga yara ne waɗanda aka yi sakaci game da tarbiyyarsu, ko waɗanda ko da a musu tarbiyya ba a ci nasarar samun wato kyakkyawar tarbiyya a tare da su ba. Don haka idan muna kula da tarbiyyar ƴaƴanmu da al'ummarmu, to muna ƙoƙari ne wajen ganin cewa mun raba al'ummarmu daga yara marasa kirki, wanda zai samar da al'umma kyakkyawa. Sannan za mu kuma tarbiyya mai kyau a cikin al'umma tana ba da dama a samu tahqiqut tanmiya, a samu development, a samu ci gaba na rayuwa da al'adu da tattalin arziki da sauran al'amuran da suke kawo ci gaba a cikin al'umma. Al'umma ba ta yi ci gaba sai ta zama tana zama lafiya, sai tana da mutane wanda suke da kyakkyawan tunani, wanda suke da creativity, wanda suka kama sana'o'i da ayyuka na ci gaba, wanda duk muna buƙatar junanmu mu yi waɗannan ayyuka. Wasu su kama aikin gwamnati, wasu su kama aikin ƙwadago, wasu su kama kasuwanci, wasu su kama noma da kiwo, wasu su kama sana'o'i na hannu, wanda duk muna da buƙatar sana'o'in nan ga junanmu. Idan babu yara masu hankali, babu wanda zai waɗannan ayyuka. Idan babu mutane masu tarbiyya, babu wanda zai waɗannan ayyuka. Za a wayar ne da a zama ana zaman banza, duk sai a lalace gaba ɗaya. Saboda haka tarbiyya mai kyau tana taimakawa wajen ganin an samu kyakkyawan ci gaba na al'umma. Shi yasa inda gwamnati ta gane, to da ya kamata ta baiwa tarbiyya al'umma muhimmanci da yawa. Kuma wannan zai taimaka mata wajen al'ummar su samarwa da kansu hanyoyin ci gaba. Amma a lokacin da gwamnati ta ɗauka cewa tarbiyya ba mas'uliyarta ba ne, ta ba kowa dabara shi ka fushe shi, da shi ne ake wannan asara ta mutane masu basira da hankali, wanda ba sa amfana kansu balanta na su amfani ainihin wato al'umma. Za ka ga a cikin criminals, a cikin mutane masu laifuka, galibinsu za ka tarar cewa mutane ne masu basira da zurfin tunani, amma wanda ba ya amfani da shi ta positive way. Za ga ɓarayi da ƴan fashi da ire-iren waɗannan yaran masu sace kuɗin mutane a bankuna, ƴan yahu, duka mutane ne masu basira, wanda inda an alkinta basirar, za su zama madata Al-Qur'ani, za su zama likitoci, injiniyoyi, masana kiwon lafiya, masana tattalin arziki, malaman makaranta, malaman addini. Duk waɗannan mutane ne da sai inda basira, sannan za a iya tarbiyyar su zama haƙo. Waɗanda aka bar su ga basirar amma ba a kama ta aka alkinta ta ba, to sai su fanɗare su da mutanen banza. Saboda haka asara ce a cikin al'umma barin ƴaƴa su lalace. Sannan uwa uba a ƙarshen al'amari, ana ma ƴaƴa tarbiyya domin tsira a lahira, domin a tsira a zama wato ba a shiga wuta ba. Wannan kuma shi ne manufa mafi girma da ɗan adam ya kamata ya ƙaryace mata. Kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisin Mu'adhu, ala hadha nudandil, yace duk faɗakashin da muke mamana idan mun tsira a lahira. Ma'ana idan ba mu bayar mu tarbiyya ba, to wannan shi ne hanya ta farko ta su lalace, yadda ranar alkiyama ba dole su kai labari ba. Idan ko ba su tsira ba, mu iyayensu mu ma ba za mu tsira ba. domin a cikin lalacewarsu muna da kamashu, kuma Allah ba zai kyale mu ba sai an cire musu wannan haƙƙin na lalata su da muka yi. Sannan idan suna mutanen kirki su ne za su zo su yi ta mana addu'a daga baya. Yana daga cikin abin da yake sa a gane ɗan mutumin kirki ne shine wanda kullum yana cewa wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan da ba na kirki ba sai tuna iyayensa, bala tana musu addu'a, ko kuma koda ya tuna su ma zai tuna su ne da baƙin cikin cewa ba su yi mishi abin da ya dace da tarbiyya ba, saboda haka ba zai samu zarafin yi musu addu'a ba. Haka wannan yana gwada mana yan uwa masu albarka cewa sha'anin tarbiyya muhimmancin shi ya wuce da muke tsammani, ashe yana da alaƙa da masir ɗin mu a duniyan nan da kuma ranar gobe alkiyama. Allah ubangiji gafarta mana. Idan muka tsallaka kan asalin maudu'in cewa menene abubuwan da ke jawo wannan gurɓatar tarbiyya wadda muke rayuwa a cikinta, na faɗi a ɗazu cewa ba na jin wani zai musanta cewa akwai matsaloli a cikin yadda tarbiyyar ƴaƴa take kasancewa yau. Wato muna ganin mummunan tasirin sakaci ko wasarere da muke da tarbiyya. Wataƙila ni da kai kowa da wane mun alkinta ƴaƴanmu muna ta ba su abinda muke ganin za mu iya na tarbiyya, amma waɗannan yara ai ba za su shiga da rayuwa su kaɗai ba, za su fito cikin al'umma su yi gwagwarmaya. Idan kai mai aika tarbiyya ba ta auri wanta ko ƙaninta ba, za ta auri wani ne a waje, haka nan ɗanka shi ma zai je ya auro wata ne, ba zai auri ƙanwarsa ba. Saboda haka akwai cakuɗeɗeniya ta auratayya, ta zaman anguwa, ta siyayya da kasuwanci, ta maƙwabtaka da sauran alaƙoƙi. Saboda haka ita tarbiyya bai yiwuwa a ce wai a yi wani sashi a bar wani, domin ita al'umma kamar yadda wani malamin yake kwatantawa ya ce kamar buhun albasa ne. Buhun albasa idan akwai guda ɗaya lalatacciya a ciki, wajibi ne a fitar da ita a yadda ita. Idan ko aka batta a ciki, wataƙila bayan mako guda duka albasa za ta lalace. To haka mummunan tarbiyya take ga ɗaya a cikin al'umma, zai iya zama sanadiyar lalacewar ‘ya’ya da yawa, zai iya zama sanadiyar kawo matsaloli da yawa a cikin al'umma. Shi yasa abin da iyayenmu na da suke yi da kakanninmu da malamanmu na da shi ne abin yabawa ƙwarai da gaske. Wato a da za ka ga cewa dattawa da manyan anguwa da manyan gari abin da suke ɗauka yadda ba shi yake cewa ɗa na kowa ne, kowane yaro a cikin layin nan a shekarun baya idan akwai wani dattijo to ya isa ya tanka wa kowa, ya isa ya sa a kama ka a ma hukunci, ya isa in ya ganki kina abin da bai dace ba ya hukunta ki, ya isa ya kira babanka ko wanka ya ce wani a mai hukunci kaza, randa yake so ya ma ‘ya’yan shi kaciya zai sa a kama dukkanin sauyinsu duka musu kaciya. Idan lokacin azumi ya yi ni bayan shi kayan sallah zai ba ‘ya’yan shi kayan sallah da su da duka sauyin shi, wataƙila sai ba yara 30 kayan sallah a layin nan. Ai ga dattawa za su ba da labarin cewa da aka yi, da aka kowa a matsayin shi na babba uba yake ga kowane yaro a cikin al'umma. Sannan in aka ga wani yaro ne wani lalacewa za a haɗu duka anguwa a tabbatar cewa sai an dawo da shi kan turba. Idan aka ce wani ya mutu ya bar ‘ya’ya to abinda muke ɗauka a da to waɗannan ‘ya’yan duka namu ne, kowa zai ɗauki masuliyar da zai iya. Da aka yara sukan taso ma ba su san su marayu ba ne, sukan taso ba su san cewa uwarsu ba ta gidan da suka ga sun taso ba, wasu sukan taso ba su gane wace ce mahaifiyarsu ba saboda suna tare da kishiyar mahaifiyarsu ko matar wan babansu ko ba ta bambanta su da ‘ya’yanta na cikinta ba, kai wata ma sai ta fi ƙauratar waɗannan ‘yan riƙon fiye da ‘ya’yanta. Da haka ake yi, amma yanzu da muka zama ramu kura ake cewa daga ita sai ‘ya’yanta, kowa ‘ya’yan shi kawai ya damu da su, to ƙarshe sai mu samu kurakurai bayan mun gama ba ‘ya’yanmu abin da muke ganin abu ne na tarbiyyar ko abu ne na gata, da kuma sai su zo su fi ƙarfinmu ko su samu wani influence daga waje sai kuma duka al’amura su lalace kamar yadda muke gani. Da haka akwai abubuwa dama da suke kawo mana ɓarna a cikin tarbiyya, zan ambata mana wasu daga cikinsu wanda ina fatan ba za mu yi saɓani da ku a kansu, kuma ga malam zai mana ta'aliki insha Allah wata ƙila ya ƙara wasu bayanai a kai. A ganina cewa da gaskiya wanda suka taimaka wajen gurbacewar tarbiya akwai wani abin da muka ambata na farko, wato canza akalan rayuwa al'ummar da aka yi daga rayuwarmu a matsayin al'umma zuwa rayuwarmu a matsayin ɗaiɗaiwar gidaje, abin da mutum yake cewa individuality, wato alfardaniya, kowa ya ɗauka yana zaman kansa ne da shi da iyalan shi kadai, shi ba memba ne a cikin al'umma ba, da haka kowa yake jan dogon katanga a gidansa, wani ma ya zo ya shige da motar shi cikin gida, an zai fito ya fito da bakin gilashi ba a san ma ko shi da waye a ciki ba, baya gaisawa da kowa, bai san kowa a al'umma ba, wani ma ran da ya mutu sai an dinga tunanin wai wane ne wannan, ba a san sunan shi ba, a ce aina yake sallah ba sai inda yake sallah ba, ki ga ma dai musulmi ne, to Allah ya gafarta ne, haka nan da kura ne sallah, amma ba a san masallacin da yake sallah ba. Wannan musamman a manyan birane irin Abuja, Kano, Kaduna da makamantansu, mutane suna rayuwa kowa na zaman kanshi ba a san juna ba, wanda da ko duk wanda ya zo bako da sunan bakunta ko ya zo zai kama haya ko zai sai gida ko zai gina gida, abu na farko da za a fara yi za a kai shi hukumar mai anguwa ko haikini ko jauran anguwa a gabatar da shi, cewa ga wane wane bako ne daga wuri kaza ya sai fili a wurin wane zai gina gida, idan aka fahimci cewa bai dace da al'umma ba za a yi passing vote of no confidence a ce ba anguwa na bai yarda da shi ba, amma yanzu ku kowa na iya zuwa musamman cikin samarin nan da yan makaranta suka mamaye gidajenmu da wuraren kasuwarmu, mafi mutane da suke yawo a cikin masansu ba, ba mu san daga ina suke ba, ba mu san sunayensu ba, barayi ne, kidnappers ne ko informer ne, yan makarantar ne, kuma yan makarantar ba ma sani ba, muna dai ganin su kawai suna shiga suna fita suna siyayya suna zuwa da abokansu da kawayensu da samarinsu da yan matansu kawai shikenan. Wannan canza akalan rayuwarmu din nan na san za ku yi dade akan cewa ya taimaka sosai wajen gurɓata mana rayuwa. Abu na biyu akwai kuma wato shagaltuwar iyaye daga barin ‘ya’ya da sunan neman abinci ko da sunan zuwa da ake ce mashi cirani ko da sunan shagaltuwa da kasuwanci ko aikin gwamnati, ma’ana muna da ‘ya’ya amma ba mu da lokacinsu, mun gari ya waye duka za mu fice mazanmu da matanmu tafi aiki a tafi gona a tafi kasuwa, wani kuma dama can ma wata shida baya nan yana can Lagos ko Port Harcourt ko Enugu ko wani waje can daban, kuma a nan babu wani mai kula mai da ‘ya’yan shi, iyakaci dai kawai shi dai sai yana turo kuɗaɗe ana siyan abinci ana siyan katin nefa ana biyan kuɗin ruwa da sauransu, wanda kuma yake gari ɗin shi ma in ya fita tun safe wani ba zai dawo ba sai bayan isha ko ƙarfe 10 na dare, saboda wai shi ɗan acaɓa ne ko yana tuɗa keke nafe ko ɗan kasuwa ne yana shagon shi tun ƙarfe 7 na safe sai 12 na dare, kuma aikacin gwamnati ne ko injiniya ne yana site ya fita yayin ba su tashi ba ya dawo sun yi bacci, saboda ka bai da wani ta cewa akan ya rayuwarsu take, ya zama kaman baƙo a cikin gidansa, to wannan yanzu zai ba yaran dama su zama suna zaman kansu ne, su suke wa kansu tunani ko su da mahaifiyarsu ko da matar ubansu, da haka kafin mutum ya ankara sai ya ga cewa an riga an tafi da tunanin ‘ya’yan shi, yana ganin kamar ya sauke nauyin shi na abinci da wurin kwana da sutura da sauransu, amma kuma ya yi sakaci da babban nauyin da ke kansa na tarbiyya, a wani lokaci za ka ga cewa uba da uwa ma sun fita sun tafi sun bar ‘ya’yan a hannun masu aiki, wata gida mai aikin nan ba musulma ba ce, wata gida ma kafira ce ko wata wadda ba ta samu tarbiyyar da za ta iya yi mun tarbiyya ba, da kuma wato saitara, abu na uku shine saitara na technology, akwai domination na gadgets na waya, computer, internet, YouTube, TikTok, name them, waɗannan abubuwan sun yi saitara akan rayuwarmu, yaranmu sun wayi gari abinda suke gani a cikin waɗannan abubuwan tun daga tashoshin TV, tashoshin YouTube, tashoshin internet, to shi ne yake making ɗin tunaninsu, saboda haka mu suna mana kallon ma ‘yan ƙauye suna mana kallon wata al’umma wadda take ba ta san ma inda zuwa ta sa gaba ba, yanzu kamar ni ɗin na misali sai ka ga ɗana ko ƙanina ko kamar malami ka zo na ɗanka ko ƙaninka yana ma kallon baka ma san yadda ake amfani da waya ba, kai dai kawai ka da iya bugawa da receiving ka dan iya kallon status amma yana ka tsawaye ka sai rike ma ita ba haka bane saboda shi bai taba tunanin an yi wata rayuwa da babu wannan lokacin ba idan kana ba yara labarin cewa da babu waya da in za a aika da sakonan da Kano sai dai a rubuta a bayar a je akai hannu da hannu da ba a yi ma dabarar mobile ba ko sai dinga mamaki wai ko da kariya kake yi ko kana labarin wani abu ne na shekara 100 ka kwatanta ba yaran ka labari ce musu da babu waya da babu Facebook da babu Twitter din nan da waye waye sai su mamaki saboda su tun da aka haife su da sun gaishe ba su taba zamanin an yi lokacin da babu service na internet ba to kuma sun samu access to waɗannan abubuwa suna kuma sarrafa su iya sarrafa su kuma wato wata kasuwa ce ta alkhairi da sharri a wuri guda saboda haka waɗannan suke samu tunani anan suke nakaltan yaya za su rayu a models din su sune ƴan rawa ƴan kwallo ƴan fil mawaka da sauran ƴan bada da duniyar sune abun koyin su irin tunanin waɗancan shi suke bi ita ya tarbiya za ta zama lafiya lau a irin wannan yanayi sannan a lokaci guda kuma an rasa kuduwa an rasa wato mai magana models a da a anguwa ako a gari akwai mutanen da suke sune abun koyi yanzu galibi babu wannan abun koyi in ka tambayi yaro yanzu me yake so ya zama sai a mata maka suna wani dan kwallo ko ya mata maka suna wani babban jarumin fina-finai ko ya mata maka suna wani kwararren dan satin kudin mutane a yau ko wani abin da wani ke cewa ko wata content creator wata shakiya wanda ba ta da aiki illa banda kafa kamera tana yin rawa sai ka ji ƙarka tana kallon wannan a matsayin irin wacce take so ta zama mu muna yara in an tambaye mu me muke so mu zama zan faɗi sunan wani malami ko sunan wani mashahurin wanda mai kira'a ko sari ko manshawi su muke su suke burge mu ko sa Abubakar Guni ko wani babban soja irin su IBB ko makamantan su muna yara su suke burge mu wannan mutanen kirki mutane masu alkhairi a cikin al'umma amma idan ka tambaye yaro me yake so zama sai a faɗi sunan wani dan mawaki a Kano ko a Lagos ko a faɗi sunan wani dan kwallo a Faransa ko a Ingila ko kuma babu kuduwa mai kyau sannan akwai kuma a tsananin soyayya da muke gwada ma yara alhubbul mufrid iyaye yanzu muna zamanin wato jaraba kaunan yaya da ta wuce makadi da rawa ta yadda ba ma so mu ji sun ce eh akwai mutumin da zai iya duk wani rashin mutunci ga malamin makaranta idan ya duki ɗansa ko yana da dan sayin abin da ya kamata kai uwar dan ba ta isa ba wannan ai na san duk mun taba jin labarin an je islamiya kuma kan tambuku an je an yi malami kashedi ko an dauko mishi dan sanda ko an ban mishi da gudu za a buge shi akan ya hukunta wani yaro ta yi wasu ba ana an taba mun sayin wannan malamai islamiya ga sana ala sun taba fuskantar irin wannan hadarin Abuja akan nan wata islamiya wadanda a cikin ka'idojinta da aka rubuta in zaka fara aiki a wajen zaka yi signing abin nan wato irin dokokin makaranta mai ake ce musu rules and regulation ko a ciki a rubuta ɓarɓaro cewa a nan makarantar ba a dukan yaro ba a yi mai tsawa ba a ɓata wa yaro rai so da kaga yaran su ne sun zama kwastomomi kenan mai kwada da dai kwastoma is always right ko sun zama kwastomomi saboda makarantar tana ma da lauya wanda idan lauyan makaranta ne wanda idan ka yi laifi za su fara hukunta ka kafin ya yi sukun daga lauyan zai duba girman laifin ko ya zama child abuse zai iya filing abin nan case against you a court saboda bala'i to yayin da aka zama cewa ƴaƴa ana musu wannan matsananciyar kauna bawushe kuma yana cewa ka kinaka duniya ta so shi wato a ce yaro duk abin da ya nema sai ya samu ba a yadda ya nemi wani abu ya rasa ba ba a yadda ya ce yana so ya yi wani abu a hana shi ba babu shakka wannan yaron ƙarshe lalacewa zai bawushe yana cewa ɗan gata gaban karana yaran da aka gwada mai gata musamman a irin da a ce auta ne ko shi kaɗai ne namiji a cikin ƴan mata ko ita kaɗai ce ta mace a cikin maza ko mai sunan uwa ko mai sunan uba irin wanda ake musu wani gata na musamman za a ƙarshe su suke lalacewa a cikin gidajensu sai kuma wanda yake ɗan bora ko maraya ko wanda yake ba a kula da shi ba shi kuma shi ne zai yi yunƙuri ye meeting up the challenge din ka gano mutum mai kirki to yanzu sai kaga duka iyaye galibi a wannan matakin muke matakin kauna wacce take ta wuce kima wajen kula da yara. Aka santa kuma akwai tsananin tsananta ma yara, al-qaswatul mufrida, ita ma tana lalata yara. A dinga hantarsu, a yi ta dukansu, babu nuna musu soyayya, babu nuna musu tausayi, babu nuna musu karamci. Wannan shi ma yana busar da zukatan yara sai su lalace. Wannan kuma ya faruwa musamman ga yara wanda suke rayuwa da kune kishiya uwa, ko suke rayuwa a wurin wani wanda yake rike su dan marayu ne iyayensu sun rasu, ko suke rayuwa inda wato akai yawa ba a samun kula da ta kamata da ire-irensu. Har ila yau akwai kuma wata kabiya game da kamar da muka ambata game da yawa. Akwai tattaunawa da take faruwa a wannan zamanin game da cewa shin yawan ƴaƴa yana taimakawa wajen lalacewarsu a kasa musu tarbiya, ƙarancin ƴaƴa yana taimakawa wajen a iya musu tarbiya. Wannan wani argument ne da galibin mutane sun yarda da cewa idan mace tara ƴaƴa da yawa to kamar ya kama hanyar kasa musu tarbiya, wanda wannan kuskure ba daidai bane, ya saba ma reality, ba yi da wani bakin na kimiyya, sannan kuma ya saba wa abin da addini ya tanada. Gaskiya ne mutane suna haifan ƴaƴa da yawa su bar su ba su kula da su ba, wasu kuma ma kaɗan ne amma ba su kula da su ba, wanda rashin kula da su ya haifar da lalacewa ba wai yawan su ko ƙarancin su ba. Kana iya samun mutumin da yake da ɗaya ko biyu amma lalatacce, kana iya samun mutumin da ya yi iyayensa wajen ganin ɗayan shi ya zama mutumin kirki amma bai zama mutumin kirki ba. Hatta annabin Allah Nuhu alaihi salam Allah ya jarabce shi da haka. Kana iya samun mutumin da ya haifi ƴaƴa da yawa kuma Allah ya taimake shi da ya musu tarbiya. Saboda kashi abin bai da alaƙa da yawa ko rashin yawa, ya danganta ga yadda ka kula da su ne, ya danganta ga taufikin da Allah ya baka ne, ya danganta ga irin yadda ka tsara da kuma yadda ka gudanar da su. Wato asali yawan ko rashin yawa ba shi ne factor din ba, wannan ne shi ne abin da na yarda da shi, abin da na kudurci. Kuma saboda ita kanta nazariyar cewa a daina haihuwa da yawa nazariya ce ta kafirai, nazariya ce ta makiya addinin musulunci, yayin da su ko musulman da suka yi haihuwa da yawa suka cutar da kansu wajen baiwa kafiran dalili ta fuskar haifan yaran da barinsu babu tarbiya, sai suka ba wa kafirai dalili na data da za su ce gashi nan yara kaza out of school children, yara kaza a jiha kaza, kullum a haifi ƴaƴa kaza, ba a shirya musu ba, a shirya musu ba, sai suka samu data da za su iya bayani da ita, sannan kuma su ja hankalin mutanenmu, wasu har daga cikin malamai masu wa'azi za ka suna faɗa wannan magana. Amma wallahi ni ban imani da wannan ba, saboda ya saba wa abin da hadisai suka nuna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa mu haifi ƴaƴa da yawa waɗanda za mu sa al'umma shi ta yi yawa ranar alkiyama ya alfahari da yawa. Idan ka wani mutum ba zai ga ya ce a dina yi koyi yana da yawan nan saboda ba a yi musu tarbiya ba, abin da ya kamata ya ce a tashi a yi musu tarbiya. In an haife su ka abu su kamar aure ne, mutane sai su ta sukan aure da yawa, cewa bai kamata mutane suna aure biyu uku hudu ba, ya kamata su tsaya a ɗaya. Wannan ba daidai ba ne, aure ko na farko bai halatta ka yi ba sai kana da hanyar da za ka rike shi. In ba ka da shi cewa kai ka haƙura kai ta aji wani ya tafi lalabi alajin nikahan hatta yi gina mulla mai fadli. Nabi kuma ya ce ya ma'ashara shababi man sana minkum al ba'ata falyatazawwaj, wanda bai iya ba nabi ya ce fa alayhi bisawm, saboda haka ta na ɗaya ba daidai ba ne ka yi shi in ba ka da ƙarfin riƙewa. Wanda yake da ƙarfin ƙarawa in ya ƙara bai yi kuka kuskure ba, kuma bai da ƙarfin ƙarawa ya ƙara to shine bai kyautawa kansa ba, bai kyautawa al'umma ba. Kamar yadda mutumin da za ka ga wani yana da wadatar da inda ana iya mata goma zai iya yin goma ya rike su, amma ya tsaya da ƙwaya ɗaya gyal, wannan ma bai kyautawa al'umma ba, bai kuma kyautawa kanshi ba. To haka wanda yake ƙarfin shi na mace ɗaya ne ya je ya yi uku shi ma bai kyauta ba. To haka wajen ƴaƴa mutum ya haifi ƴaƴansa ya yi musu tarbiyya, komin yawansu zai iya zama ya iya tarbiyyarsu. Arzikinsu a wurin Allah yake, na narzuqukum wa iyyakum, na narzuquhum wa iyyakum. Abinda aka ce a tashi a yi ƙwazo, a nemi abinci, a nemi falalar Allah, Allah zai bayar. Amma ba wai mutum ya ta haifi ƴaƴa ya bar su haka sakaka ko ya dinga tura su almajiranci bai san cin su bai san cin su ba bai san ina suka fito bai na ba su je ba wannan laifi ne wannan kuma tadyi'i ne wulakanta amanar Allah ne amma asalin wulakanta amanar wato ba tana tasowa ne saboda yawan yaya ba akwai wanda nashi ba su da yawa amma ya wulakanta su akwai wanda nashi suna da yawa amma ya mushi tarbiya na san galibin dattawanmu da suke na din nan Allah zaka bi tarihin su wani a gidan sun kai su 40 kuma duka mutanen kirki ne babu dan iska a cikin su amma wani yanzu da yake takamar ya tsaya iyaya hudu tun yanzu guda uku su lalace kuma waye sanar sai ka cewa iyaya hudun nan zaka yi ci da su ka kasu ci da hudun kuma ba su ma akwai wanda yake da kwaya daya ya kasu ci da shi akwai wanda yake da mata daya ya kasu ci da ita akwai wanda yake ba ya kasu ci da kanshi ma bai da kowa amma kullun sai ya bai sadaka abinci to zaka ce shi kuma ya kashe kanshi kenan dan kai ya lalace suraka abin bai da alaka da yawa ko rashin yawa shi yawa na dan adam arziki ne dan adam shi kanshi asset ne mai zaman kanshi resources ne ya kamata ya zama hanyar samun albarka da alkhairi ba ya zama hanyar samun barna da lalacewa da haka ba kasashen da suka fi kowa yawa sun fi kowa arziki China India Pakistan America wannan kasashe ne masu dimbin yawa mu kuma ko locally nan yanzu mu nan anguwar samuru me ya kara mata academic abinnan wato a economic activity jami'a madubani idan babu jami'an nan ko aka yi ajin aiki samar ba bushe take ba saboda mutanen da ke shigowa su fita suna saye suna siyarwa suna mu'amala da mu suna kara yaukaka arzikin mu to da haka zaka gane amfanin yawan dan adam amma dan adam in yayi yawa ba wai za a bar shi kawai haka nan ya zaman kansa ba dole a tsara mishi dokoki da ka'idoji dan ya zama dan adam mai nagarta to wannan rashin doka da ka'idojin shi yasa biranen mu masu cikowa suka lalace Lagos Kano Port Harcourt duk garuruwa ne masu yawan mutane za ku kuma a haka ma sun fi sauran garuruwa arziki amma rashin doka da oda yasa kuma suka fi sauran garuruwa yawan laifuffuka da matsaloli Allah ya sa mun gane wannan saboda haka a cewa da yake adira ya fan yaya gaskiya saboda Allah wannan mummunan alkadari lalle yara a daina wasa da tarbiyarsu amma ba solution ne na rashin tarbiyya ce a daina haihuwar su ba in dai an haifa to a dauki dawainiyar su yadda Allah da shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hukunta daga cikin manyan abubuwan da suka kawo tangarda a cikin zamantakewar mu da tarbiyyar ƴaƴanmu akwai kwayoyi na shaye-shaye yaduwar kwayoyi da shaye-shayen abubuwa masu sanya maye a cikin al'ummar mu ba karamar musiba bace gaba a dukkanin mu mun sani cewa a wannan zamanin matasan mu da ma wasu wanda ba matasa ba maza da mata sun dilmiya cikin shaye-shaye abubuwa daban-daban waɗanda da ba a taɓa jin labarinsu ba ko ba a taɓa tunanin za su iya za a iya sha a yi maye ba yanzu matasan mu suna shan su wasu su sha abin da wani sai ya sati bai farka ba yadda ka san zamanin jahiliya wani ma har ya rasa rayuwarsa wani ya rasa hankalinsa ga dukkanin wato hukumomi na gwamnati da jami'an tsaro da aka sanya don su hana amma abu ya gagara me yasa saboda harka ce mai kawo kuɗi masu kasuwanci da harkar kwaya suna samun manyan kuɗaɗe da kuma mu gane duk abin da ya zama na cewa akwai kuɗi a cikinsa to hana shi yana da wahala kina ga bid'ar maulidi take mutuwa saboda ana samun kuɗi a ciki duk abin da mutane suke samun kuɗi a ciki ba karamin aiki za sha ka fara ba shi zaka ga kidnapping da an kasa ana kidnapping da ana samun kuɗi amma abinda ba a samun wani kuɗi a ciki to yana da sauki a hada haka su ma miyagun kwayoyi al'ummar mu wajibi ne mu tashi tsaye wajen hana mu'amala da miyagun kwayoyi a cikin al'ummar yanzu zaka ga yan mata hada matan aure samari wani lokaci ma da ustazai sai ka ga kawai suna shaye-shaye tun ana shan shisha ana shan taba sigari ko wiwi har a koma shan wasu munanan kwayoyi har a koma ana yin allura ta kwaya to wannan wajibi ne mu zama dukkanmu mu zama jami'an hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi wajen wato kai musu karan masu shigo da su cikin anguwanninmu ko wanda suke kawo su cikin mutanenmu wannan yayi illa sosai ga al'umma ba a nan kasar ba kusan a ko ina cikin duniya sai zaka ga yana daga cikin dokoki wadanda a duk duniya an yi ittifaki akan hanawa shine dokokin hana safara da shan miyagun kwayoyi yanda ka duk wanda ya tafi da mabubuwa kwaya aka kama shi a airport ko wani gari ne to yayi laifi kuma zai iya fuskantar hukunci saboda din da aka kai su fata al'umma suke da aka ga kasar Saudiya kashe mutane ma suke su sun yi ilhakin shi da cewa yana cikin muharaba cewa wanda bi yake yuhadu Allah rasulullah wa yas'alu fil ardi fasadan an yuqattalu da kan sai kama mutun da kwaya ya tabbata irin kwayar da suka hana shigawa kasar su ne to kawai kisa ne kuma kasashen mu saboda al'amura sun lalace saboda ana bada cin hanci da rashawa an san wa suke sai da kwayar amma za su je su biya kuɗaɗe ga jami'an da ya kamata su hana su sai su ba su ci gaba da mu'amalar su kuma yayin mu ne suke sha su zama mutanen banza su zama sakarkaru su zama marasa hankali su zama mahaukata su zama marasa tunani sannan kuma sun kashe kuɗaɗen su wataƙila kuma su cutar da wasu gaɓoɓi a jikin jikinsu wajibi ne a tashi kai tsaye a haikar wajen ganin an yaƙi da wannan matsala tana zaman kanta ne inda za a yi maudu'i mai zaman kanshi akwai kuma wato koyi da kafirai musamman a wajen bukukuwa da wajen sutura da wajen irin mu'amalar da yaran mu suke kafirai dinnan da dukkan nau'o'in su sawon kafirai ne turawa ko kafirai ne baƙaƙe na kusa da mu waɗanda su ne suke kawo mana tsaraici su ne ba sa jin kunya wajen mu'amala ta zina ce su ne ba su san mutuncin na gaba da su ba su ne suka kawo mana bukukuwa ire-iren su ga su nan fati iri kaza fati iri kaza fati iri kaza bukukuwa waɗanda tun ana yin su a can daban har yanzu kuma an tsallako da su cikin bukukuwa na musulmai da haka bikin sallah karama ko babba ko bikin aure da muka saba sai a zo yin bikin sai ka kasa bambance wacce ce musulma wacce ce ba musulma ba yar musulmi wadda saba yawo da hijabi ranar auren ta sai ka dauka wata kafira ce ta sa wata riga rabin ta na jan kasa rabin kirjinta a fili ta sa gashi na ƙarya ta zo gaban mutane da ita da mijin suna sumbantar juna a gaban iyaye da dattawa da alarammomi da masu fara'aji babu kunya babu mutunci to wannan koyi da al'adun kafirai dinnan sun taimaka sosai ga lalacewa mu abubuwan da tun ana kyamar su sai ga ba sun zama normal ba ha ne na kyamar to yana daga cikin sharrin barna idan ana ganinta aka saba da sai da ganta matsayin barna yanzu wanda bai saba ganin mutumin da ke rayuwa misali a cikin garin Zaria bai saba ganin irin tsaraicin da mu muka saba gani a nan samar ba dan da yabo samar nan yana inna lillahi subhanallahi sai a ta mai dariya ce wannan ba kawai alhalin kuma yafi mu imani mu mun saba da ganin barna haba maganar mulunta shi kuma ya zo da ɗan imanin shi ne ɗan galmi sai mu ta mai dariya afwan so wannan koyi da kafirai da fasikai ya taimaka wajen lalata tarbiyya a wannan zamani kana cika ba dogon surutu ina ga wadannan sun yi sa matsayin samfur ko na ababan da suka taimaka wajen gurɓacewa tarbiyya al'umman ya rage mu fara tunanin menene mafita menene abin da ya kamata mu babu shakka muna buƙatar we declare in state of emergency wato halatul ittirar game da tarbiyya al'umman kuma kamar da muka ambata wa masu albarka wannan abu ne da gwamnati ba za ta iya mana shi ba dole mu ne za mu yi a cikin anguwanninmu a cikin garuruwanmu a cikin makarantunmu a cikin lungunanmu kamar yadda muka ɗauki matakai game da wasu abubuwa da gwamnati ta kasa ruwan sha wutar lantarki tsaro da makamantansu a kan gadi yanzu an ɗauki mataki ko yanzu galibi anguwanni akwai masu vigilante 'yan banga da 'yan kawo su da 'yan security anguwa kuma mu ne muka tsara su mu muke biyan su albashi mu muke taimaka musu da kayan aiki to haka ya kamata mu dawo da tunaninmu game da tarbiyyar yaya a samu kwamitoci na anguwa na dattawa na malaman islamiyya na masu faɗa aji na waɗanda suka daɗe a duniya na masana gabanin da farfesoshi daga jami'a
a yi taro a unguwanni a matakai na layuka a matakai na abin nan word word mu ga cewa mai itemizing menene matsalolin mu na tarbiya suwaye da suwaye a matsayin matsala a wajen tarbiyyar mu suwaye tsofaffin shakiyai da suke taimaka wajen samuwar barna wace ce magajiya da take kawo mana iska a gonan wane ne yake kawo mana munanan kwayoyi suwaye da suwaye yaran da aka lura ba sa yin sallah suwaye yara marayu waɗanda ba sa zuwa makaranta mai itemizing matsalolin da muke da su a wannan matakin sannan mai tunanin solution da za mu samu ta hanyar samar da asusun da zai samar da kuɗaɗen da za a yi waɗannan ayyukan domin wannan ayyukan suna buƙatar kuɗaɗe sannan a samu kuma waɗanda suke za su jagoranci aikin wanda za su ɗauka matsayin su kuma wannan shi ne mas'uliyarsu a cikin al'umma domin wajibi ne kowa ya zama a cikin al'umma yana da abin da yake na kawo ma al'umma ci gaba idan ba mu ɗauki wannan matakin ba jama'a ba za mu wayi gari mu zama cikin tashin hankalin da ba mu taɓa zama da shi yanzu a birane irin makwabtanmu nan Kano kana jin labarin abin da suke faruwa wani lokaci sai ka kasa gane wayaye abin yake in ji irin case ɗin da ya faru watannin baya da wasu yara suka shiga suka kashe wata mata da ƴaƴanta su wajen shida kafin nan an yi na wani an yi na wance an yi na kaza an yi a Zaria an yi a Sokoto an yi a Kano an yi a Daura ko ina kisa rashin kunya sata da sauransu kalli kuma irin abubuwan da muke gani a social media musamman irin TikTok ɗin nan da Facebook da makamantansu yara ƙanana ƴan mata su fito suna rashin mutunci suna badala suna rawa suna bayyana tsiraici suna ambatan maganganu na rashin kunya inda ka san ba ƴan musulmi ba inda ka san ba ƴaƴan arewa ƴaƴan Fulani da Hausawa da Nufawa da Babur da Kano ba yadda ka san ba a wannan al'umma aka haife su ba amma kana jin suna magana da irin Hausa mu suna magana da irin suna sanya irin sutura mu sunayensu irin sunayen mu da sunayen al'ummar mu wanda yana cewa ƴaƴa ne a cikin wannan al'umma wajibi ne mu declare wannan state of emergency a cikin al'umma wajibi ne kuma ya zama na akwai dokoki na anguwanni da layuka wanda za a yi enforcing din su wajen ganin an hana barna wajibi ne a buɗe makarantu na islamiyya a inda ba su wadata ba a wadatar da su na mata na yara na dattawa kowa ya dinga zuwa yana koyon addinin musulunci domin a wajen koyon addini a nan ne zuciyarka za ta yi laushi ta yi sanyi qur'ani ya canza maka tunani hadisai su gyara tarbiyyarka aqida ta saita alaƙarka da Allah malaman fiqh su karantar da kai a tarbiyya da abin da ya shafi a halaye nagari da nufufa idan haka za a samar da mutanen kirki amma idan aka ƙara mutanen nan kowa ya ta kansa kamar an riga an hura ƙaho to jama'a wannan ba zai fushe mu ba babu shakka al'ummar mu tana cikin tsananin buƙata zuwa ga waɗanda za su kawo mata ainihin wato mafita na taɓa karanta document na wani shiri da aka yi a Kano zamanin gwamna Malam Ibrahim Shekarau wannan ya daga cikin abin da nake respectin wannan bawan Allah a wani lokaci a cikin wani bincike da na taɓa karanta document da ya shafi tsarin shi na mai suna a daidaita sahu social reorientation wato a cikin wannan daftarin yana na haiza internet aka yi download shi ka karanta a wannan daftarin na ga irin yadda waɗannan tsare-tsaren da al'umma za su bi su wallahi babu shakka za a dawo da mutane cikin hayyacinsu abin da ya shafi wato yadda za a yi da almajirai masu barace-barace yadda za a raba yara da yawo a titina ba tare da sa zuwa makaranta ba yadda za a hana yawaitan mace-macen auratayya yadda za a hana yawaitan zinace-zinace da fasikanci abubuwa irin waɗannan social vices da yawa a cikin wannan daftari an kawo solutions na yadda za a kawo gyara a kai kuma saboda malaman jami'a ne a nan jami'ar Beauty wasu daga nan ABU wasu daga wasu wurare su ya ɗauki wato ya yi employing ɗinsu suka tsara wannan daftarin ni a gani na da za a iya adoption ɗin wasu daga cikin waɗannan abubuwa a cikin al'ummar mu za a samu gyara domin al'ummar babu shakka tana buƙatar wannan garambawa ɗin wannan social reorientation ɗin saboda mun yi nisa akan sauka daga shoulder akan yadda iyayenmu da kakanninmu suke a baya kamar yadda na tabbatar mutanen da suke shekaru a cikinmu suna rayuwa cikin damuwa idan suka tuna yadda suke a da sai kuma yadda rayuwar mu take yanzu wata kila mu da aka haife mu bamu ga irin wancan zamanin ba damuwar mu bata kai tasu ba galibi sai dai labari muka ji ko karantawa muka yi ko kuma rabu muka mace haka amma duk wanda ya rayu a Nigeria before 70s ko before early 80s yasan al'ummar mu daga lokacin da aka yi yancin kasa zuwa zamanin shagari to in yana rayuwa yanzu yana cikin kunci saboda yaga abubuwa sun canza gaba daya na kanta wani littafi na wani marubuci cinwa ce ne mai suna The Trouble with Nigeria matsalolin Nigeria ga fa dan karami ne haka bai shafi 70 ba yayi far publication din shi a 1981 na jumba na mata ba idan kana karanta shi in kaga irin abin da yake bayani na rigingimu da matsalolin Nigeria sai ka dinga cewa wai da ma tintina ko wannan matsalolin ashe ashe sun ci gaba da compounding ne suna karuwa ba wai yanzu din nan ne aka samar da su ko kuma daga dawar demokradiya ko daga ali cikin nan ba wato tun da shekara 40 Najeriya ta fara sauka daga tafarki mai kyau so aka yi wa masu albarka ba tare da na cika ku dogon surutu ba hakika kamar da wannan unwani ya bayar da cewa a gurbacewar tarbiya a yau lalle ilaihin a yau din nan wato a wannan zamani muna rayuwa a cikin zamanin gurbacewar tarbiya kuma muna buƙatar mu sake lale mu koma kan tebur din tattaunawa mu sake duba na ƙurilla zuwa ga al'ummar mu da nufin kawo mata gyara wanda aka gyara tarbiya din nan zai shafi gyara duka sauran al'amuran mu tattalin arzikin mu zamantakewar mu siyasa da mulki da duk wannan abin da muke kuka da shi na babakere da zalunci idan muka gyara tarbiyar al'ummar mu insha Allah za mu samu gyara a dukkanin bangarori kuma abin ba na rana ɗaya bane ba na mako ɗaya bane ba na shekara ɗaya bane wataƙila sai an ɗauki tsawon shekaru 10 ko 20 ana wannan gyaran kamar da aka ɗauki sama da shekara 10 ko 20 ana shiga cikin wannan sawarwara Allah ubangiji ya taimaka mana ya ba mu iko gyarawa Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu ya ji kan magabatan mu iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi mu da muke raye Allah ubangiji ya sa mu cika da imani wannan al'umma ta mu muna addu'a Allah kawo mata dauki babu shakka al'umma tana buƙatar dauki ya Allah ka kawo mata Allah ka cece mu ka kawo mana mafita Allah ka sanya alkhairi a cikin al'ummar mu ka raba mu da dukkanin matsalolin mu da abin da yafi karfin mu ka sa mu gama lafiya ina godiya kwarai ga dukkanin waɗanda suka yi sa'ayi wajen ganin cewa an samu wannan zama na kuma musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi da kuma ni da ku gabaɗaya ke dai Allah ya hada mu cikin alkhairi wannan taruwa da muka yi Allah ka tara mu a cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin rahamarka cikin aljannarka abinda na faɗa daidai ina fata Allah ya bada lada kurakurai Allah ya gafarta mini wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
fa inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته to muna godiya kwarai da gaske ga wannan gagarumin karatu da muka sha wajen associate professor dr muhammad awwal wanda ake ce masa asgar Muhammad Kabir amma mu a wurin mu sunan shi Akbar ba Asgar ba insha Allah wannan karatu da yayi mana wanda da zamu tsaya akan shi alhamdulillah da mun samu kyautatuwar al'amura kwarai da gaske kuma yayi kokari yayi ma wannan kabiya adalci maganar tarbiyya da aka ba shi tun daga ta'rifin ta lugatan wastilaha da asalinta da rarrabuwanta da fafasuwanta a larabci da misalai irinta da muhimmancinta da gudunmawar da ya kamata kowa ya bayar na ɗan yi rubutu summary amma dai tun da malam mai gabatarwa mc ya ce minti biyu ya bani to kun ga ya kamata da zama nima kamar yadda malam ya ce idan manya suka yi magana a zo umarnin su don mu zama mun fara ɗan baka tarbiyya na dunkule maganar gaba ɗaya a cikin makasidin shari'a makasid na shari'a gaba ɗayanta abubuwa biyar take so ta kare daga ciki akwai kare rai kare rayuwa shari'ar musulunci tana kare rayuwa kada wani ya zubar da jinin wani, kada wani ya kaza, kada wani ya kaza. Akwai kuma kare dukiya, kar wani ya je ya dauki kayan da ba nashi ba. Akwai kuma kare ainihin wato annasab, dangantaka auratayya ko wani abu mai kama da haka. Kada a dauki zur'an wani akai gidan wani mace sai ba ta da ciki za a yi aure, kuma idan ta fito daga wani gida ko mijin ya rasu sai an tabbatar ta gama idda, dan kar ta dauki zur'an wani ta kai gidan wani. Hifzul nasab. Akwai kuma hifzul akli, kare hankali. Kada mutum ya sha ma yukhadirul akla, abinda zai iya dauki hankali. Ita giya ita ce abinda ke dauki hankali, kuma abinda ke dauki hankali shine giya. To idan muka samu waɗannan dunƙulallun abubuwan shine za mu ce mun samu tarbiyya. Kuma malam ya yi ƙoƙari kwarai da gaske wajen ya karkatar da bayaninsa wajen tarbiyya na ‘ya’ya, wanda shi ya zama mana haɗari. To kuma na kalli abin a mafi faɗin fuska shine tarbiyya, saƙon da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi gaba ɗaya al’umma ya tarbiyyantar da manyansu da ƙanansu da magidantansu da matansu da mazansu da yaransu gaba ɗaya. Wayu zakifim, Allah yana aiko shi domin ya tsarkake al'umma ne gaba daya. Wa iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina wa ghayri al-qital, gaba daya tarbiyya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyyatar da al'umma gaba daya. Wata rana muna masara da wurtula in ma 2018, sai malami ya shigo aji ɗaya daga cikin malaman da suke gabatar da darasi, sai ya ce mana duka kun haddace alqur'ani duka nan tunda a'imma ne na duniya. Sun suka daga hannu, wasu ba su daga hannu ba. Ya ce kuna nufin ba ku haddace Qur'ani ba? Kuna nufin wasu daga cikinku ba su hadda ba? Sai ya fasa karatun ya ji yana mamaki, waya za a ce mutum bai haddace Qur'ani ba ma? Ba ma zai yiwu ba ne. Ya ce kuna zaton cewa lokacin da saƙon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo, yara ya tarar ko manya ne? Waɗannan manyan sahabban da magidanta ne, a haka ya tarbiyyantar da su, a haka ya karantar da su, a haka suka haddace Qur'ani. Ko kun ɗauka yara ne kawai ke haddan Alƙur'ani? Ba ku da abin da za ku gaya ma Allah ku haddace Alƙur'ani. Ya yi dogon bayani mai faɗi. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam tarbiyya ce ya ba al'umma gaba ɗayanta, ko magidanta ne, ko ma'aurata ne, ko ‘yan kasuwa ne, ko ma a wani irin matsaya. To amma yanzu mun fi karkata maganar tarbiyya akan al'amarin yara, saboda yadda tasowa da gurɓacewar al'amura suke. Wata rana ina Ibrahim Taiwo, a majistrate court na Ibrahim Taiwo Kaduna, akwai ɗaya daga cikin alƙalai majistrate, sunan shi Buhari, YYUU Buhari, mai masters ajin mu ɗaya da shi tare, shi ne alƙali ɗaya daga cikin alƙalan Ibrahim Taiwo. Sukan je prison visit, kun san akan ware lokacin da alƙalai kan ziyarci prison. Yake cewa wallahi abin da yake lura da shi na halayen tarbiyyar ‘ya’yanmu, da akwai yanda za a hana kawo yara prison da ya so haka nan. Saboda prison shi ne abu na ƙarshe da ake ma yara barazana da shi. In kai kaza za a kai ka, in kai kaza za a kai ka, in kai ka. To wani da an kai shi prison ɗin ya je ya ga abin da ke prison ya dawo, daga nan prison ya daina ba shi tsoro kuma. Wani ma a can zai haɗu da wanda zai ƙara gurɓata mai tarbiyya. Ya ce ka san abin da ya sa mutane ke tsoron kabari? In ji Majistrate Buhari, ya ce saboda an mutum an shiga kabari ba a dawowa ne. Amma wallahi da ana shiga kabari a dawo, ya ce wani in ya je da ya ce kai ya ka gawa ne an fa da ku ka gari? Ya ce wallahi sai ya ƙara maimaitawa, don dai Allah ya sa in an tafi ba a dawowa ne, shi ya sa da yawan mutane ke shakka. To prison ɗin nan ma tun dan an shiga ana fitowa, to abin da yake sa a ji tsoron ma ya fara raguwa a zuciyar matasa. Saboda haka inda waɗansu hanyoyi da za a yi devices na yadda za a riga tarbi, to tuntuni ƙasashen duniya, mun yi workshop a Kaduna shekaru da yawa akan yadda za a rage waɗansu matsaloli ba lokacin yin bayaninsu a nan, wanda ƙasashen duniya da yawa sun fara ɗabbaƙawa. Ai, hanyar punishment da yawa ba sai an kai mutum prison ba. Abinda nake so in ce, kun ga waɗannan makasu da shari'a ɗin nan wanda malam duka ya tattauna mana su, ni na ɗauko abin ne ta abin da matasan mu ke cewa kowa ya zaburo abin sheka. An kaƙi jin bayanin malam, hukuma na nan na jiran ka, ko ba haka ba? Saboda haka nan wannan majalis na ilimi, masallatai, makarantu, wuraren gyara ɗabi'un mutane ne, amma an ka je kotu ba a karatu, ko ba haka ba? Hukunci ake yi, ba wanda zai tsaya karanta ma kai kaza daidai ka kai kaza, abin da ka tarar shi za ka girba. amma wajen tarbiyyar gyara hali masallatai makarantu da sauransu ne in kuma mutun ya ki ji zai gamu da man fa'ala ma sha'a laki ma sa'a wanda ya aikata abin da ya so zai gamu da abin da bai so ba to amma koda an bi irin wannan tsarin na yanzu kuma an je wani wurin shi ma baya ce makama tsarin saboda gare dai ka aje can da yawan waɗansu a ƙasashe yanzu sai an samu mutum ya yi laifi sai a ce a koma da shi hannun mai anguwa ga su mai girma wazirin nan an ba shi hukuncin kwana bakwai kullum ya riƙa fitowa gota na anguwarsa yana sharewa daga safe zuwa wani lokaci sai tun daga farkon layi har ƙarshe punishment ɗin shi na kwana bakwai ko na wata ɗaya mutanen anguwa su gan shi yana share kwata gaba ba zai ƙara ba sai irin wannan punishment ɗin su ne yanzu aka ƙirƙiro wanda zai amma wani ko wata da ka sashe share kwata anguwar da kwana bakwai gara kai shi wata shida a can ba wanda ya gan shi ne so an ƙirƙiro hanyoyi da zai sa mutane su rage irin waɗannan abubuwa amma dai mu musulmi ɗabi'anmu da halayenmu ba sai an kai ga an hukunta mu ba duk wanda Allah ya masa arzikin zuwa hajji ko umra zai ga cewa mutanen da'asu da tarbiyyarsu da can taɗara namu kuma tsoron Allah ne ya jawo tsoron Allah ne in ka ga ɗimbin alhazai da masu umara da ke taruwa ka ce wai hukuma ce ta tsare su a'a Allah ne ya tsare su daga zuciyar kaman yurin fihi bi ilhadin bi zulmin tun daga zuciyar ma an tsare kar ma mutum ya niyan banna saboda ka tsoron Allah ne a zukatan mutane sa suka haɗu lafiya suka tashi lafiya irin wannan tsoron Allah shike daidaita mu a sahun sallah irin wannan tsoron Allah shike sa mai taron juma'a mai taron idi mai yi jana'iza mai abin da ya kamata mu dawo lafiya to ya kamata mu karfafa shi na canza tunani game da karatun malam da tunani da ni ma ina da wancan tsohon tunanin amma yanzu karatun malam ya canza min tunani cewa maganar haihuwar ƴaƴa da yawa ko yana kawo yawan bacin tarbiya ni na wahangen shine da a hange na kar ka sake ka haifi ƴaƴan da ba za ka iya tarbiyyantar da su ba ban ce ka a haifi ƴaƴa ba amma kan ka sake ka haifi ƴaƴan da ba za ka iya tarbiyyantar da su ba domin kai mas'ul ne akan kowane ɗa abincin shi lafiyar shi suturar shi magani wurin zama wurin kwanciya duk abin da ya kamata all package akan ka sake kai Allah zai tambaya ba wanda ya ce sai ka haifi ƴaƴa 20 amma fa ka haife su ka san mas'ul ne kai akai ba wanda ya ce ka haifi ƴaƴa 10 ka haifa amma fa ka sani dan ka ɗebo wasu ka kula da su sauran ka banzantar da su su zama ga su nan sun zama matsala sun zama nuisance a anguwa kai Allah zai tambaya kai yi bakin abin da za ka iya Alhaji Buhari na Nasarawa Buhari na Kano kun san Nasarawa Buhari nan ko to shi wannan Alhaji Buhari muna zama da shi mu tattauna abubuwa gidan shi na Kano tudun Maliki yace min ƴaƴan da ya haifa 42 wai shi kuma ƴaƴan shi 42 amma su ke riƙe da anguwan gaba ɗaya da mutane wurare mun zauna da shi ya ce kowane abinci mil kamar da safe ko da rana ko da yamma kowane abinci abincin mutum 140 yake a gidan shi saboda ɗimbin jama'a nashi da na al'umma kuma in zai aurar zai aurar zai baka gida zai baka kaza zai baka jari dole ma yake ba mutane su rufe shi zai aurar da su kun ga rashin ƴaƴan bai ja masa talauci da sauransu ba ko ba haka ba ya rike nashi ya rike na al'umma ya rike da ƴan uwa ya rike da dangi saboda haka ka haifa iya abin amma fa ka san duk dan da ka zama sanadin zuwan shi duniya to Allah zai tambaye ka saboda haka yanzu na dan sassauta da karatun malam ina kama hujja da cewa ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nawa ne ya haifa guda bakwai ya haifa manyan manyan sahabbai ƴaƴan su nawa amma kai dai ka je ka haihu guda 37 ka kula da guda 20 sauran ka kyale su zai zama uzuri to Allah ya dora mu akan daidai muna godiya ga wannan karatu da malam yayi mana muna godiya da kwamitin wannan masallaci na gidan sarkin Samar baban mu Alhaji Abubakar dattijo Allah ya masa rasuwa shekaru masu yawa shi ya assasa wannan wurin ina jin ya fi shekara 30 yanzu da rasuwa zai kai ya wuce 30 to kun gani muna sare ladan wannan hidima da ibadan da ake Allah ya kai masa da kuma su masu gidan su Malam Ibrahim da sauran 'yan uwa da ke wannan da jagororin wannan masallacin babban lada ne Malam Isa Mu'azzin da limaman masallaci da yankon ci muna alfahari da ku. Muryan wannan masallacin na kiran sallah muryan garin Samaru ne. Ko daga ina kace kaji kiran sallar wannan masallacin zai zabarar da kai. Muryan garin Samaru ne mai alfahari da shi kwarai da gaske. Allah shi kara mu rayuwa albarka. Muna roƙon Allah ya kara dora mu akan daidai Allah ya fishe mu kuskure. Naji na ura na kara wannan da aka ta haka fa subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.